To ci gaban harkokin shari'a a Najeriya danganta ta huskar da kake son ka dibe shi kuma saboda tana da huskoki daban-daban. Idan kana dibenta ta huskar abin da ya danganci ainihin tsari irin da dokoki, wato ina so in gaya ma cewa ta huskar shirye-shiryen dokoki, wato wannan gwamnati a ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta gabatar da kudurce-kudurce da dokoki da dama a gaban majalisar tarayya ta ƙasa, waɗanda ainihin suke da nasaba da ainihin tsaro, suke da nasaba da ainihin hito na hito da cin hanci da rashawa, suke da nasaba da ainihin ci gaban ƙasa da makamantansu. Ina ma magana ta huska abin da dangaci dokoki kenan. Idan ka dibi mu'amalar ta dangaci shari'a ta huskar nasarorin da ake samu, ainihin za ka iya amincewa da ni cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta huskar abubuwan da suka danganci ainihin kotuna a Najeriya. Wato a halin da ake ciki an samu ƙarin imani na 'yan Najeriya ga abin da ya danganci ita kanta kotun. Damuwa wadda ta shiga kamin zuwa wannan gwamnati, ina ainihin na imani da suka samu labari a wasu lokuta har an kai ga mizani na ainihin 'yan ƙara za su shiga su yi hito na hito da alƙalai a kotu. Na san wani lokaci akwai wani gwamna da aka ce ya je ya yi yunkurin marin alƙali a kotu, wanda yake wannan yana yi manuni game da rashin ainihin rashin imani wanda ya shige 'yan Najeriya akan mu'amalar da ta danganci ita kanta kotu a wannan lokaci. Amma yau Allah da ikonsa za ka iske cewa shari'u ana yi, 'yan Najeriya suna amincewa da hukuncin kotu, gwamnati tana da'a ga umarnin kotu, 'yan Najeriya suna da'a ga umarni waɗanda kotu ta bayar. A wannan karo an waye gari, ainihin kotuna sun ɗauki matakai na yanke hukunci a kan ainihin ma'aikatan kaki irin soja da makamantansu waɗanda ake zargi sun yi sama da faɗi da duke al'umma. An ɗauki matakai na yanke hukunci a kan 'yan siyasa na ɓangare waɗanda 'yan jam'iyyar APC ne, wadda ita ce gwamnatin da ke ci yanzu. An ɗauki matakai na yanke hukunci a kan 'yan jam'iyya, wasu jam'iyyu irin su PDP da makamantansu waɗanda su ma ake zargin sun aikata laifi.
To sai ga an fi cewa wato kotu ta fi sauri a kan waɗanda ko kuma waɗanda ba 'yan jam'iyyar mai mulki ba ne.
Ban tsammanin wannan kyakkyawan hukunci ba ne, domin bisa la'akari da cewa kamar gwamnoni biyu da aka yanke ma hukunci a 'yan APC ne, wanne gwamna ne aka yanke hukunci dan PDP. To kenan a cikin wannan yanayi ko ainihin an gaggauta yin hukunci ne kan 'yan jam'iyyar APC, domin ko gwamnoni tsofaffin gwamnonin da aka yanke hukunci waɗanda ke kurkuku a halin da ake ciki ai 'yan jam'iyyar APC ne. Amma babu wata gaugawa da ta danganci makamancin wannan wadda an kai zuwa ga wasu 'yan wata jam'iyya. Amma ina ganin in za ka kyautata tambayar, abin mafi alashin shi ne an aikata laifi ko ba a aikata ba. Saboda haka ba magana ba ce ta ɗan APC ko ɗan PDP, in daga sama ka faɗo in ka aikata laifi, magana ita ce shin ka aikata laifin ko ba ka aikata ba. Saboda in za ka yi mu'amalar shari'a adalci, to adalcin da za ka yi mata shi ne ka diba ka gani cewa ainihin zargin nan da ake yi yana da asali ko kuwa.
To sai dai kuma abinda wato tsaron ma'aikatan shari'a musamman a ƙananan kotuna da ke yankunan karkara, har ma a bara an samu wasu da suka je suka tsare wato ma'aikaci ko kuma alƙaliyar magistrate court har suka mata duka saboda ba ta da mota ba abin ta shari'ar da ba su so ba, ya batun kare lafiya da kuma sauran ma'aikatan ma ko abin shari'a.
To idan ka lura a halin da yake cikin wannan gwamnati ta dauki matakai gagarumai, daga cikin matakan da ta dauka kan abin da dangaci inganta mu'amaloli na ma'aikatan shari'a akwai ƙari ga budget din ainihin judiciary. Karo na farko wannan gwamnati karkashin shugabancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ainihin ba da approval na ƙarin naira biliyan 10 akan budget din da danganci ainihin ma'aikatan shari'a.